Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lul da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 17 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa al'ummar Basa a jihar Plateau sun kira taron manema labarai bayan harin da aka kai.
Yanzu abinda mu muke so gwamnatin tarayya ta yi su nemi mutanen nan a kama su a kawo sojojin kirki.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan ziyarar da shugaban Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya kai jihar Imo Najeriya. Akwai kuma rahoton da ke da ɗaukaka masarautu a jihar Oyo. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafa da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya. Sannan mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma dufa waɗannan sai an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga sauraron labaran duniya. Jimillar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Mogadishu na ƙasar Somalia na ya ƙara sama. Yanzu ya kai 300 yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin wanda ake zargin mayakan kungiyar masu tsanancin ra'ayin Islama ne suka kai shi. Dr. Abdul Qadir Adam, shugaban ma'aikatar kula da motocin daukar marasa lafiya na gaggawa, ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar da ta faru a wata mahada mai yawan hada-hadar mutane a yammacin ranar Asabar. Gwamnatin Somalia ta ce an ɗauki mutane 429 da suka samu raunuka zuwa asibitoci a yankin. Haka kuma akwai yiwuwar ƙaruwar yawan mutanen da suka mutu, sama da mutane 30 da ke cikin mawuyacin hali ne a kwashe su zuwa asibitocin ƙasar Turkiya a jiya Litinin don duba lafiyarsu, cikinsu har da wakilin muryar Amurka a Somalia Abdulkadir Muhammad Abdul. Ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiya ta fito da ɗauki alhakin harin, amma jami'an gwamnati da ƙwararru a kan harkar ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar Al-Shabaab ce take tsakai harin. Ita kanta ƙungiyar Al-Shabaab dai ta yi shiru a kan wannan hari, amma an san cewa ta jima tana kashe ɗaruruwan mutane a 'yan shekarun da suka gabata ta hanyar kai hare-hare a kan otal-otal da a Mogadishu da gidajen cin abinci da kuma sauran guraren jama'a ke hada-hada.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka da aka kashe a farkon wannan watan a jamhuriyar Nijar. Ya kuma yi zargin cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin yi musu ta'aziyya. Trump dai ya yi wannan furuci ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta White House jiya Litini, inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa Amurkawa wani bayani ba akan sojojin Amurka da aka kashe a Nijar ɗin. Shugaban dai ya ce ya rubuta wasiƙu na musamman ga iyalan sojojin, kuma yana shirin kiransu ta wayar tarho don jajanta musu. Ya ci gaba da cewa yadda aka saba a baya shi ne, idan ka kalli shugaba Obama da sauran shugabannin ƙasa da aka yi a baya, yawancinsu ba sa kiran irin waɗannan iyalan na sojoji su musu ta'aziyya. Sai dai kuma tsohuwar mataimakiyar shugaban ma'aikatan Obama, Alyssa Mastronomko, ta mayar da martani ga kalaman Trump ta shafin Twitter, inda ta ƙaryata maganar Trump ɗin. Da aka sake tambayar shugaba Trump ya ƙara bayani kan wannan zargi da ya yi wa Obama, Trump ya ce abin da aka faɗa masa kenan. A farkon wannan watan ne ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da sanarwar cewa an kashe sojojin Amurka na musamman guda huɗu da ake yi wa laƙabi da Green Beret a Nijar, a yayin wani sintirin haɗin gwiwa da takwarorin aikinsa na Nijar inda ita ma Niger aka kashe mata nata sojojin koko jami'an tsaro guda hudu.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin sojojin gwamnatin Iraki suka kutsa birnin Kirkuk dake hannun mayakan kuradawa suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fege na man fetur. Cikin gaggawa sojojin Iraki waɗanda sojojin Amurka suka horas suka shiga birnin dake arewacin kasar a bisa umarnin Prime Minister Haider al-Abadi suka kuma daga tutar Iraki a wuraren da tutocin kuradawa suke. Wannan abu dai ya zo ne kasar kwana guda bayan kaddamar da wani aikin mayar da martani kan ƙuri'a da ƙuradawa suka kada a watan da ya gabata ta neman yanci wanda gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin bata bisa doka. Gwamnatin Iraki dai ta bayyana karbo ikon birnin da cewa ba a fuskanci wani kalubale ba, amma wata kungiyar agaji ta ce an kashe wasu sojojin ƙuradawa da na Peshmerga ga sojojin Iraki a fadan da aka yi cikin dare a kudancin birnin Kirkuk kafin sojojin gwamnati su samu damar shiga birnin.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a jihar Filato inda al'ummar Iregwe ta karamar hukumar Basa ta jihar Filato suka kira taron manema labarai bayan harin da aka kai yankin su har aka halaka mutane 29. Zainab Babaji da Riki.
Al'ummar yankin Irigwe a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke gudana a yankin da kuma bankaɗo masu laifi don hukunta su. A wani taron manema labarai da ƙungiyar raya al'adun ƙabilar Irigwe ta kira biyo bayan kisan wasu mata da yara 29 da yan bindiga suka yi a jiya Litinin. Shugaban ƙungiyar Mr. Sande Abdu ya ce kisan mutanen ya auku ne a cibiyar da sojoji ke gudanar da aikin tsaro a yankin.
To ina ba ki sani ba Zainab, ai a cikin dakin 'yan tsaron inda suke zama ofishinsu shine a wannan dakin da su sojoji jami'an tsaro suka ce mutanen nan mata da yara su shiga su zauna su sami tsaro. To a nan dakin waɗannan suka zo suka kakkashe su. Yanzu abinda mu muke so gwamnatin tarayya ta yi su nemi mutanen nan a kama su a kawo sojojin kirki.
Gwamnati ta sa dokan hana yawo, kana ganin kamar wannan doka ba ta yi wani tasiri?
To ina tasiri tun ranar da aka sa dokan an kashe mana mutane 5 an jima waɗansu rauni an kokkone gidaje a ranar.
Duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an sojojin da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ya ci tura, domin kuwa na kira lambar wayar kakakin rundunar tsaron sau da dama na tara a rufe take. Na kuma tuntuɓi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Filato Alhaji Alhassan Barde don jin ko akwai wani agaji da za su ba wa al'ummar.
Mun san jama'a suna gudun shidira. Ita gwamnati na jiha kamar da na faɗa mishi yanzu shi ne muke ƙoƙarin ganin tana da ƙarfi da ƙarfin da kamar karamar hukumar ƙasa ta tabbatar da cewa sun iya ba mu ƙididdiga da kuma buƙatun jama'a na yanzu saboda musan matakan da za mu ɗauka. Muna buƙatar da mu fahimci juna mu yi haƙuri da juna.
A halin da ake ciki dai daukacin al'ummar yankin na Basa na zaman ɗarɗar da fargabar abin da ka iya sake faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya.
To Allah ba da lafiya da zaman lafiya kuma gaida Zainab. Kafin mu ci gaba ga wannan.
Nigeria,
wannan haka yake. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada jihar Imo inda shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kai ziyara ranar Asabar don wani shirin yada ilimi da kimiyya a Afirka. Daga Oyere ga wakilin Alfonso Ukuregwe da rahoton.
don bunƙasar ilimi da kuma ƙara inganta kimiyya da fasaha a fadin nahiyar Afirka. Gidauniyoyin ilmantarwa da aka fi sani da Zuma and Rogers Educational Foundations sun kulla yarjejeniyar ƙawance da za ta tabbatar da horar da ɗalibai marasa galihu guda biyar daga kowace ƙasa cikin ƙasashe 55 da ke nahiyar. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu da Gwamna Rogers Okorocha na jihar Imo Kudu maso gabashin Nigeria sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar ne a ranar Asabar da ta gabata a harabar Rogers Foundation College of Africa da ke Owerri babban birnin jihar Imo. Dr. Everin Zawuji, mai taimakawa gwamna Rogers Okorocha a fannin yada labarai, ya karawa tsarin haske da cewa ya ce gwamna Rogers ya ziyarci kasashen Afirka 55 daga inda ya dauki yara 5 daga kowace kasa. Kana ya ba su irin wannan tallafin kuma wannan ya janyo hankalin jama'a da alfarma daga mutane masu dimbin yawa. Anan kuma gwamnan ya fi mayar da hankali kan tallafawa ƴaƴan gaji yayyo da kuma matalauta da kuma yin aiki da uwayen gidan shugabannin kasashen waɗanda ke tantance sharuɗan ɗaukar yara. A lokacin tsohon shugaban Ghana marigayi Kwame Nkrumah ne aka taɓa yin hakan. Saboda haka ne kuma gwamna Rogers Okorocha ya faɗaɗa wannan fannin wajen tabbatar da cewa ƴaƴan marasa ƙarfi a faɗin Afirka sun samu ingantaccen ilimi kyauta. Bayan suka gama wannan ne gwamnatin jihar Imo ta karrama shugaba Jacob Zuma da lambar yabo mafi martaba a jihar da aka lakabawa sunan Grand Chancellor of Imo State a dandalin Heroes Park da ke babban birnin, inda gwamna Rogers ya kuma bayyana dalilan yin haka da cewa Rogers ya ce, "Mun karrama ka yau saboda ƙaunar da kake nuna a fannin ilimi a nahiyar Afirka, da duk da cewa baka samu ilimin boko ba, amma gashi kana yunkurin ganin cewa kowane ɗan talaka ya ilmantu. Ko mecece matafarin wannan tsarin, musamman dai ta fuskar doka?" Kakakin majalisar dokokin jihar, Dr. Acho Ihim, ya amsa wannan tambayar yana mai cewa, kakakin dai ya ce gwamnatin jihar Imo na da al'adar karrama kishin kasa da jarumtaka da ƙwarewar aiki da kuma dagewa. Daga bisani dai shugaba Zuma ya godewa gwamnatin jihar Imo yana cewa, shugaba Zuma ya ce, "Wajibi ne in ce bana rasa abin cewa kowane lokaci, amma sai gashi wani abu ya faru, saboda da na so in ce na gode kana in zauna. Da na shigo jiya ban kyautata zaton girmama ni hakan ba, illa kawai mu tattauna abin da ya kawo ni." Gwamnatin jihar Imo ta karkare da kaddamar da katafarin gunkin shugaba Jacob Zuma, wanda da can an nade da tutar Afirka ta Kudu, bayan shugaban majalisar sarakunan gargajiyar jihar Eze Samuel Ohiri ya bashi sarautar Ochiaradio Hamman Kendimo a daren Juma'a da ta gabata. Alfonso Zokoriwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Ta kai da Alfonso daga Owerri kuma bari mu kada jihar Oyo na Kudu maso yammacin Nigeria, inda ɗaukaka masarautu ke neman tayar da ƙuran siyasa. Hassan Umar Tambuwal, gare ka.
Gwamnatin jihar Oyo ta ce ƙarin girman da ta yi wa wasu sarakuna zuwa Oba-Oba ya sami yardar jama'ar Ibadan ne. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Oyo, Honorable Bimbo Kolade ne, ya bayyana hakan a wajen buɗe sabuwar karar shanu a garin Fiditi.
The state government explained the need.
Honorable Bimbo Kolade ya ce gwamnatin jihar Oyo ta bayyana cewa ƙarin girman da ta yi wa Oba-Oba buƙatar jama'ar Ibadan ne, kuma yana bisa doka, ko da yake sun mayar da lamarin siyasa, don haka ya rage ga kotu ta yanke hukunci. Alafin na Oyo, Obalamidi Adeyemi ta bakin Yarima Olaide Adeyemi da ya wakilce shi, ya buƙaci Fulani Hausawa da Yarbawa su zauna lafiya da juna, tunda dukkan mu 'yan Najeriya ne.
Je baba man fa de pe gbogbo ati Fulani ati Hausa ati Yoruba.
Alhaji Saido Muhammad shine shugaban karar shanu ta PDT.
Alhamdulillah, farin ciki yau bazan iya misalta shi ba, don gaskiya al'amarin shine sai dai mu gode ma Allah, Ubangiji Allah tabaraka wataala da ya nuna mana wannan ranan.
Wani dan garin Fiditi ya ce ya ji dadi.
Tunana Alhaji Bilani Jima. Na ji dadi wallahi. Duk ba ni kai ba ne, dadi jama'a mun ji dadi.
Dukkan Yarbawa sun ji dadi.
Dukkan Yarbawa sun ji dadi. Za a hada hannu. Ba wani problem.
Malam Basu Usman Katsina, sarkin karar Fiditi, ya ce yayi murna sosai.
A gaskiya a wannan karan da aka bude shi ba wanda ya fini murna. Tunda ni dai mu makiyaya ne daga arewa muka zo na, mu nan gidan muke zaune da gidajen mu da yaran mu gabaki.
Hassan Umar Tambu, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe, Baba Yakubu Ƙeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama. A cikin shirin namu na yau, za ku ji wasu alƙaluma masu daga hankali na rayuka da suka salwanta a bara sakamakon haɗurar ababen hawa a Najeriya. Sai dai direbobi sun musunta ikirarin hukumomi cewa sakacinsu da rashin kiyaye dokokin hanya ne ke haddasa haɗura kan hanyoyinmu, yayin da su direbobin suke ɗora laifi bisa ga lalacewa hanyoyin ƙasa. To bari mu ji wannan rahoto da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana daga birnin Iko.
A inda hukumomi da sauran al'umma ke daura alhakin hatsarin ababen hawa da ke aukuwa a Najeriya akan direbobin motoci, su kuwa direbobin motocin da wasu masu amfani da hanyoyin kasar na danganta matsalar ce da rashin kyawun hanyoyi a Najeriya. Labarin da suka ce yana haddasa lalacewar motoci ko mai kyawun su da kuma haifar da hatsara farar daya, wanda kuma a ƙarshe yakan kai ga jin raunuka kuma hasarar rayuka na bil'adama. Sai dai kuma wasu alƙaluma da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a wannan shekara ya nuna cewar mutane 16,363 ne suka rasa rayukansu a shekara ta 2006 wato bara kenan. Kuma daga cikin matsalolin da ke haddasa hatsarin sun hada da gudu da kuma ganganci a tsakanin direbobi, lamarin da kuma ya haddasa samun raunuka na 'yan Najeriya fiye da 30,000 duk dai a shekara ta 2016. To me hukumomi ke yi game da wannan matsala na yawan hatsara? Mr. Boboye Oyeyemi shine shugaban hukumar hana hatsara ta Najeriya, Federal Road Safety Commission.
I think we have major problem in Nigeria today. Agreed that the transportation system is in crisis, but can't we use our common sense to do the correct thing?
Yace kware kuwa mun san akwai matsaloli da yawa a bangaren sufuri a Najeriya, amma me zai hana mu amfani da hankulanmu wajen kiyayewa? Mu a bangaren mu mun kafa kotuna na tafi da gidanka da za su rinka hukunta duk wani mai laifi akan hanyoyinmu domin rage yawan hatsara a ƙasa. Yanzu haka ma dai kimanin jami'an hukumar hana hatsara 5,000 ne aka horar domin ɗaukan makami na kare kansu daga harin da ake kai musu a hanyoyin ƙasar. Kuma da zarar mun samu amincewar shugaban ƙasa, za mu fara rike makami akan hanyoyin Najeriya. Ko da yake gwamnati ta sha alwashin gyara manyan hanyoyin ƙasar da suka lalace, amma kuma har yanzu direbobi da masu amfani da manyan hanyoyin ƙasar na ganin gwamnati na tafiyar hawainiya. To ko me direbobi da jama'a za su ce game da matsalolin hanyar a Najeriya?
Sunana Abdullahi. Kuma gaskiya har ga Allah hanyar nan gaskiya ana shan wahala. Akwai masu kwana 4 kwana 5 tun da aka yanke ga hanyar nan ta yanke bai samu hanya a wuce ba.
To daga idan ka fito?
Ni yanzu daga mai damatar nake. Na zo kuma zan tafi Lagos ga hanya tun jiya ban samu hanya ba sai har yanzu ga shanu ne ma haka.
Sai ya za ka yi da wannan dabbobi ke kuke?
Dabbobi masu shanu ma yanzu fada suke akan za a sauke shanu ma ba sanya za a yi ba. Kuma ba a rasa gunda a sauke shanu.
Kuna ganin za ku iya wucewa domin dai ga shi ana ta gyara.
Eh to in an samu hanya a hankali yanzu a haka dai to za mu iya wucewa, in ba a samu ba kuma to redin a sauke shanun mu ta zama haka saboda ba gunda za mu yi. Amma hanya daga nan tun daga Lagos abin da ya shafa har Kaduna hanya ce ba ta da kyau, ana shan wahala. Hanya gadodi duk sun yayyanke, ga ramuka sun yawa, mota ta balla nan ka balla can, baka san aina mota ta tsaya ma ba.
Ya suna malam suna Ibrahim daga ina ki
da Kwantagora.
To yanzu ka dade a nan hanya ku
bala kwana biyu
anan ta biyu
insha Allah.
To me haifa
wala gada
gada ta yanke. To gwamnati tana wani abu wajen gari cewa an gyara shi kuwa?
To mu dai muna gangare mu dai an zuwa dan kwakwala ta tabawa, muna sa ran Allah ya sa kila a gyara.
Kira za ka yi ga gwamnati sama?
To su dai taimaka su taimaka su nufin muna gyara su taimaka su gyara muna.
Babin ya jifin muna Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. A baya na hira da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello akan wannan batun lalacewar hanyoyi da kuma matakan da suke dauka na gyara su.
Hayan daga Suleja zuwa Mina wanda ke mafi motoci da na bi kuma nan kwake bi, shi ma hanyar gwamnan tarayya ne, amma mu a jiha mun dauki ne muna gyaran sa kuma ana yi. Ina fata kamin ruwa ya yawa kila za a gama domin ko da na taso ana na aiki a nisa. Amma cikin garin Mina an yi hanyoyi da dama musamman cikin lunguna inda ake shan wahala sosai, haka nan ma bidda, an yi hanyoyi a bidda, ana kan yi a kaman Kwantagora, Sule Jama, ana yi, akwai hanya a Rijau, hanyar Genu, ana yi. To alhamdulillah dai, duk da rashin kuɗin da muke fama da shi, ina iya cewa dai Allah ciki ikon shi ya taimaka mana mun samu mun taɓo sanayi.
To ya batun gadoji da suka rushe?
Batun gadoji da suka rushe akwai na jiha, akwai na ƙasa. Kwanakin baya mun je da shi mataimakin shugaban ƙasa, mun duba ya gani da kanshi, kuma lallai ya tabbata mana za a zo a yi wani abu game da wannan. Kuma yanzu haka nasu ana aiki a kai. Mu ma kamar namu na cikin jiha, kamar daga Lafai zuwa Gulu, shi ma kare shi ma mun ba da kuɗi, ana aiki. Insha Allah nan lokaci kaɗan za a zo a gama shi. Wannan shekaran muna sa ran za a yi ruwa sosai, kuma muna jawo hankalin mutane cewa to a lura kuma a yi hankali da Allah wajen tafiye-tafiye, in ana ruwa a ringa dubawa da kyau, saboda wasu gadojin nan sun gaji, sun daɗe da aka gina su. Wani ya yi shekara 30, wani ya yi shekara 40, so ko da ana ruwa in kana tuƙi kai cikin hankali.
Alhaji Abubakar Sani Bello kenan, gwamnan jihar Neja. Ba mamaki hankalin mai saurare zai tashi jin waɗannan alƙalluma na mutane sama da 16,000 da suka rasa rayukansu sakamakon haɗuran ababen hawa a bara a Najeriya. Kana wasu fiye da 30,000 suka samu raunuka. Abinda ya sa masana ke cewar da a ce cutar sankarau ce ko malaria ko kanjamau ko kuma wani nau'in cuta suka hallaka rabin wannan adadin alƙalluma, da hukumomi za su ayyana dokar ta ɓaci, kuma tuni za a nemi agaji daga ƙasashen waje don kawo ƙarshen wannan ƙalubalen. Masana da jama'a suna tambaya ko shin mahukunta a ƙasashenmu sun ɗauka haɗuran ababen hawa ƙaddara ce daga Allah wanda mutum ba zai iya magance ta ba, ko matakan da suke ɗauka ne ba su da tsauri, ko kuma dai baya shafar su? Wannan ita ce ayar tambaya, kuma da wannan ayar tambaya ce za mu datsa aya a shirin namu na yau. Sai kuma sabon mako. A madadin Babangida Jibrin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida na gwamma, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda Salamu Mumuna Barma ke gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar.
Zan fara sharhin jaridun da jaridar Lanketor, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta kirkiro wasu sabbin harajin da take shirin ɗora wa 'yan ƙasar a farkon shekara mai zuwa domin samun kuɗaɗen aiwatar da tsarin kasafin 2018. Jaridar ta ce rashin hasken da ke tattare da sha'anin gudanar da harkokin kuɗin ƙasar ne ke mafarin halin matsananciyar fatarar da gwamnatin ke ciki a yau. Saboda haka ta bullo da dubarun tatsar jini daga jikin fara. Jaridar Le Republicain na cewa kamfanin Areva na ƙasar Faransa ya bayyana shirin korar ma'aikata 'yan Nijar kimanin 200 daga cikin 916 da ke aiki a ƙarƙashin reshensa da ake kira Somayir. A cewar jaridar, babban daraktan Areva ne ya sanar da shirin ɗaukar wannan mataki da zai fara aiki a shekarar 2018. A sakamakon faduwar darajar ƙarfen uranium a kasuwannin duniya. Le Courrier ta ce, hukumomi sun ɗauki matakan gyara a gidan yarin Kutukale bayan da wasu fursunoni suka yi ƙorafi a kan azabar da suke fuskanta. Yanzu haka an dakatar da shugaban gidan kasan daga aiki, yayin da aka ɗan fara ba mutane damar ziyartar waɗanda ake tsare da su. Lekanar Amfiri ta ambato iyalai da dangin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin Disambar 2015. Cikin wata sanarwa suna nuna damuwa akan yanayin rayuwar da waɗannan sojoji kimanin 10 ke ciki. Likitoci sun tabbatar cewa wasunsu na fama da rashin lafiya, wasun kuma rayuwarsu ce ke cikin haɗari. Misalin Laftana Ambali da ya ƙeta rijiya da baibai lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai masa hari a gidan yarin Tera a kwanakin baya. Shekaru kusan 2 a rufe an kasa shari'a ballantana waɗannan sojoji su san matsayinsu, in ji Lekanar Amfiri. La Nation ta bayyana cewa Kasar Niger ta fara shirye-shiryen fara amfani da wata sabuwar allurar rigakafin cutar sankarau nau'in A a ci gaba da neman hanyoyin murkushe annobar wannan cuta. Sabilin haka ne aka umarci likitoci su yi wa yara masu watanni 9 zuwa 11 da haihuwa allurar rigakafin da ake kira Man Afri Back kyauta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rafkana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da fatan jama'a da ake yi a Najeriya. Da muna ji a kudancin Najeriya ya zo ya zama tsakiyar Najeriya, ya zamo ya shigo irin su Kaduna, su Kano, su Jos, su Bauchi zuwa wani gefen Jiga. Wato wannan muna bakin ciki da irin wannan al'amari, ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Bajoga, malamin Jalingo Primary School Ashaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kira da kuma Allah wajai da wannan harin zalunci da 'yan ta'adda suka kaddamar a babban birnin kasar Somalia, wato Mogadishu, wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan dubban jama'a da kuma dukkata wasu da dama. Muna fata Allah ya ji kan waɗanda suka rasu. Hakika kasar Somalia ta yi fama da yaƙe-yaƙe na 'yan ta'adda, wanda a baya-bayan nan har ana samun gudanar da wasu abubuwan da ba a yi a baya saboda samun dawwammamiyar zaman lafiya. Sai gashi kuma an rasa bako, ashe da yi ne ta bayana bayan gari.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Ya'u Muhammad, Nguru, jihar Yobe, Nigeria. A ra'ayina a yau, yanzu na ce ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, dangane da ganawa da ya yi da ƙananan yara waɗanda suke goyon bayan sa, waɗanda suka nuna kaunar su tattare da shi, musamman tun daga lokacin takara ko kuma lokacin kafin zaɓe, lokacin kaddamar da yakin zaɓe. A hakika wannan abin da ya bayyana wa duniya cewa lallai Buhari mutum ne wanda baya manta abin da ya faru, musamman na alkhairi.
To yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumal ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To a takaice, jumlar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Mogadishu na kasar Somalia ya ƙara sama. Yanzu ya kai 300, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin, wanda ake zargin mayakan kungiyar masu tsananin ra'ayin Islama ne suka kai shi. Dr. Abdul Qadir Adam, shugaban ma'aikatar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya na gaggawa, ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunan fashewar ta faru a wata mahaɗa mai yawan hada-hadar mutane a yammacin ƙasar a ranar Asabar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka huɗu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar Nijar. Ya kuma yi tutiyar cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ba baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin ya yi musu ta'aziyya. Trump da ya yi wannan furci ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Litinin, inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa Amurka wani bayani ba akan sojojin Amurkan da aka kashe a Nijar. A jiya Litinin, sojojin gwamnatin Iraki suka kutsa birnin Kirkuk da ke hannun mayakan Kurdawa, suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fege na man fetur. Cikin gaggawa, sojojin Iraki waɗanda Amurka suka horas suka shiga birnin da ke arewacin kasar.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.